Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Lahadi 19 ga watan Maris. Kwana guda bayan kammala zaben gwamnonin jihohi da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya, kuma ake kan dakon sakamakon. Don haka shirin namu na asubahin yau kusan kacukan akan yadda aka yi zaben ne da abubuwan da suka biyo baya, da kuma wasu rahotanni na musamman masu alaka da zabe da kuma siyasar Najeriya. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wata girgizar ƙasa ta faru a kudancin ƙasar Ecuador da arewacin Peru, inda ta kashe mutane aƙalla 12, yayin da wasu mutane kuma suka makale a ƙarƙashin baraguzai. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta bayar da rahoton wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 a jiya Asabar, a wuri mai nisan kilomita 50 kudu da Guayaquil. Shine birni na biyu mafi girma a Ecuador. Hukumar bada agajin gaggawa ta kasar ta kudancin Amurka ta bayar da rahoton cewa mutum ɗaya ya mutu a yankin Andin na Cuenca da kuma wasu uku a jihar El Oro da ke gabar teku. Hukumomin sun bada rahoton cewa gine-gine da gidaje sun tsage, kana wasu katangunsu sun ruguje. An bada umarnin rufe hanyoyin ƙarƙashin ƙasa. Hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta sun nuna mutanen da suka taru a kan titunan Guayaquil da kuma al'ummomi da ke kusa. Jiya Asabar, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a kafar sada zumunta yana shaida mabiyansa cewa bisa abin da ya yi kira da tunan asiri daga ofishin lauyan gundumar Manhattan, ya ce yana sa ran za a kama shi a ranar Talata. Trump, a sakon da ya aike ta dandalinsa na sada zumunta na True Social, ya yi kira ga magoya bayansa da su yi zanga-zangar sake karbe kasarsu. Babu wani tabbaci daga hukumomi kan duk wasu tuhume-tuhume da za a yi wa Trump. Rahotanni daga kafafen yaɗa labarai a cikin kwanakin nan na nuni da cewa hukumomin tsaro a birnin New York na tattaunawa kan shirye-shiryen tsaro idan har an tuhumi Trump. Idan aka tuhumi Trump, zai zama wani abu da ba a saba gani ba ga mutumin da ya bayyana aniyarsa ta hargitsa siyasar ƙasar baki ɗaya, inji Bradley Moss, wani lauya na Washington da ya ƙware a shari'ar da ta shafi tsaron ƙasa. Idan har an tuhumi Trump da laifi, zai zama karo na farko a tarihin Amurka da aka kama wani tsohon shugaban ƙasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa an tsawaita yarjejeniyar ya fitar da hatsin Ukraine daga tashoshin jiragen ruwa na tekun Bahar al-Aswad, wadda ta kare a jiya Asabar, amma ba ta bayyana tsawon lokaci ba. Bisa ka'idojin yarjejeniyar, ya kamata a sabunta yarjejeniyar na tsawon kwanaki 120, amma Rasha ta ce za ta ƙara tsawon rabin wannan lokaci. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta shaida a kamfanin dillancin labarai na TASS na Rasha a jiya Asabar cewa Rasha ta amince da tsawaita yarjejeniyar na fitar da hatsin na tsawon kwanaki 60 kacal.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, ana kan dakon sakamakon zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya. Don haka na tuntuɓi ɗaya daga cikin wakilanmu na arewa maso yammacin Najeriyar, Sani Shu'aibu Malumfashi, wanda na fara da tambayarsa yadda aka gudanar da zaɓukan na matakin jihohi a faɗin ƙasar a wannan jiƙon. Sai ya ce,
a tsayin gaskiya zaɓe a bana an gudanar da shi cikin tsauraran matakan tsaro don tabbatar da wasu abubuwa ba su zo sun yamutsa lissafi ba a akasarin wuraren jefa ƙuri'a. Duka dinan katsina ba mu samu inda aka sami labarin wani ko na'ura ta yi wani abu ba daidai ba, kuma mutane na bayyana gamsuwarsu game da yadda aka gudanar da shi, kuma haka labarin yake a akasarin jihohin ƙasa duk waɗanda dai muka ji.
Ya zuwa yanzu an fara samun sakamakon?
To a halin da ake ciki dai dangane da batun sakamakon zaɓe, abin hawa biyu ne. ‘Yan majalisar dokoki nasu za a fara gabatar da su ne ofishin da ke tantance waɗannan, inda akan yi tambayoyi sai an faɗi ƙuri'un da aka jefa da waɗanda aka soke da abubuwan duk da suka faru an gamsu da shi kana a tantance wannan ƙaramar hukuma don ta kai gaba. So daga nan ne idan suka wanda duk ƙaramar hukuma da aka tantance nata ita kuma sai ta zo hedikwatar hukumar zaɓe na ƙasa don gabatar da sakamakon zaɓe na gwamna. Halin da ake ciki kenan yanzu, gaskiya zai kai yammacin Lahadi kafin a iya tantance dukkan sakamakon zaɓuɓɓukan da aka gudanar ɗin guda biyu a faɗin ƙaramar hukumar mulki ta Katsina wanda yake guda 34 ne. Abin da ya faru nan shi ne ya faru a dukkan sauran ƙananan hukumar mulki na faɗin tarayyar ƙasar nan.
Shin akwai inda aka samu tashe-tashen hankula koko?
A hakikanin gaskiya an sami labarin wato tashin hankali a wasu jihohin, misali a jihar Zamfara a ƙaramar hukumar mulki ta Gumi an sami wasu matasa biyu waɗanda suka zo a lokacin da aka kammala kirkan ƙuri'u hakanan suka zo suka farma mutane a ɗaya daga cikin tashoshi suka fara sassare-sassaren mutane hakanan na adda suka ɗauki wasu daga cikin takaddun amma ba muhimman ba na sakamakon zaɓe suka ɗauko akuna suka faffasa su suka gudu. To amma mutanen gari sai suka yi kukan kura suka yi kansu aka bi su aka kama su suka yi musu shegen dukan aka yi musu jina-jina yanzu su suna asibiti. Ka an sami matsaloli a wasu daga cikin wurare yanan cikin garin Kano a jihar Kano wanda yake tabbas an yi magana game da an yi tunanin dama hakan za ta faru. Ka ji abubuwan da suka faru kenan a wasu wurare, amma nan dai Katsina kam alhamdulillah babu wani rigiman da aka samu dangane da batun wannan zaɓe.
A gaida Sani, to bari mu je ga sauran rahotannin da suka jibanci zaɓen ta fuskoki daban-daban da kuma yadda ake kan jiran sakamakonsa. Da farko bari mu kaɗa Kano mu je wainar da aka toya. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Sakamako na kazan submit yanzu gaskiya layi muke bi. Inda dai muka yi a Mobile Hotoro an yi an gama lafiya ba wata damuwa gaskiya. Sai dai yanzu kawai da za mu dare a nan ne gaskiya abin ba daɗi. Inda mu dai mun fara zaɓe da wuri tun ƙarfe 8:30 kenan. Muka dawo nan wajen ƙarfe 4 da wani abu.
Malama Jimmai Bulus kenan ɗaya daga cikin malaman zaɓe a yankin mazaɓar Hotoro ta ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar Kano. Zaben da yawa kana cikin lumana a wurare da dama a faɗin jihar ta Kano, amma an fuskanci fashe-fashen akwatunan zaɓe da lalata kayayyakin na zaɓe a wasu sassan jihar. Baya ga haka an yi ciniki da musayar kayan masarufi tsakanin wakilan 'yan takara da masu zaɓe, kamar yadda wani malamin zaɓe ya shaida min.
Akwai mutanen da suka zo da motoci suna raba atamfa da taliya da kuɗi suna sa mutane su zaɓi jam'iyyarsu. In kika je musamman mata dan saboda mata sun fi fitowa, idan kika zabi jami'ar da suke so sai su baki taliya ce ko atamfa ko kuɗi. Mun yi wa security magana shi sai muka ce suka ce musu su bar wurin, amma da suka bar wurin dai akwai wani filin bal a ta can shi bayan inda muka ina ga a can suke mobilizing din su ne suke gaya musu abubuwan nasu.
Wannan bawan Allah na cikin waɗanda suka amfana da kuɗaɗen da wakilan 'yan takara suka raba domin a jefa wa 'yan takarar su ƙuri'a.
Sunana Abdulrazak Abdullahi Hamza, na jefa ƙuri'a a zaɓe yayi kyau alhamdulillah. Ni ma an bani abin asali kuma alhamdulillah na ji daɗi da aka bani.
Amma aka baka
kuɗi aka bani.
Nawa aka baka?
Naira 5,000 ce. Dai abin da nake so a raina shi na zaba. Domin cewa ina kallon wannan abin da aka bani ba zai kashe min ishirwa ba, kuma ba zai kashe min in daina rashin kuɗi a rayuwa ba. So kuma na duba quality ɗin abin da idan na je lahira zan gaya wa Allah subhanahu wata'ala dalilin da ya sa na zaɓuwa ne.
Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da tsohon gwamnan Kano wanda ya yi wa jam'iyyar NNPP takarar shugabancin Najeriya a zaben da ya gabata. Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ke kokawa kan yadda ya ce jami'an tsaro na kama 'ya'yan jam'iyyarsa a Kano.
Mutanenmu da suke kulla a cikin DSS, Allah kadai san iyakarsu. Duk wani mutum wanda yake babba, ko dai an kame shi ko ya buya. Sannan na zo nan na tada mutane da yawa duk sun zo suna gudun hijira, kuma har wasu mafiya yawansu sai da safan nan suka fita. Saboda DSS suna ta yawa, suna ta kama su. Duk wani wanda ake zaton a wata ja'a, wata local government, yana da muhimmanci yana kalle su. Irin zalincin da suka yi mana shekara ta 2019, ai da mu masu fituna ne, ai da sun gane kuskurensu. Amma yanzu ma ina jin za su gane, domin dai zalunci ba abin kware ne ba.
A nasu bangaren dan takarar mataimakin gwamnan Kano na jam'iyyar APC, Murtala Silagaro, wanda ya tabbatar da cewa an samu hatsaniya a wasu cibiyoyin zabe na sassan jihar, ya buƙaci magoya baya su zauna lafiya.
Ina kira ga magoya baya cewa dukkan abin da ya fito a sakamakon wannan zabe a karbe shi, kuma a amince da shi, kuma a bada goyon baya ga duk wanda Allah ya bawa, domin jihar Kano ita ce a gabanmu. Al'ummar jihar Kano su ne a gabanmu. Zaman lafiyar jihar Kano shi ne gaba da komai.
A gobe Lahadi ne dai ake sa ran fara tattara sakamakon zaben daga yankunan ƙananan hukumomi 44 na faɗin jihar Kano, wadda zai wakana a shalkwatar hukumar zabe ta INEC a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Kwari, to daga Kano kuma bari mu dan matsa zuwa Kaduna, inda aka ce an yi mahada hajar ƙuri'u. Amma Isa Lawan Ikara, yaya aka fara kiraye ƙuri'un ne wai?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Yadda aka fara kirga ƙuri'a kenan a wasu rumfunan zabe da ke ƙaranan hukumomi 23 na jihar Kaduna, saboda yadda aka fara zaben gwamna da 'yan majalisa a kan lokaci a mafi yawan rumfunan da ke jihar Kaduna. Mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Nuhu Bamalli ya ce yadda aka gudanar da zaben abu ne mai armashi, sai dai kuma ya ja hankalin al'ummar jihar Kaduna.
To alhamdulillah, muna ma Allah godiya. Kuma yanda aka sani, kowa yana cikin walwala yanzu na kofar fada, kuma labarai sun ishe mu sai an kusan ko ina haka ne. To muna son mutane su girmama juna, su girmama ra'ayin juna, kuma shi zaben nan na 'yan sa'o'i ne kawai. Allah ya riga ya nada wanda zai yake so ya nada tun kafin ma a halicci wanda za su yi takarar. Saboda haka, idan mutane suna da imani, to sai a koma abin da Alkur'ani ya fada, haka kuma su ma wanda ke ko Christians ne, shi mulki Allah yake ba da shi. Kuma muna kira ga duk wanda Allah ya ba shi iko ya winin din zaben nan, ya rungume ɗaya a tafi tare don a gina ƙasa.
Mafi akasarin rumfunan zaben da na zaga dai an yi zabe ba tare da wata tangarda ko samun matsala ba. Duk da yake kuma a mafi akasarin rumfunan mutane ba su fito zabe kamar da suka fito a zaben shugaban kasa da 'yan majalisar shi ba.
Sunana Abubakar Musa Labase. Gaskiyar magana, an fito jefa ƙuri'a, kuma ana yin shi salin alin ba tare da sarrai ba. Ana yin zabe ne na kai da halinka.
Ni sunana Ruqayya Muhammad. Amma lafiya lau zabe muna yin shi cikin lafiya lau, ba fitina ba komai.
Sunana Salisu, wanda ake san aka fi sani da inda lafiya.
To harkan zabe alhamdulillahi.
Amma ana ganin kamar yau fitowar kai bai kai na shugaban kasa ba.
Gaskiya bai kai na shugaban kasa ba daga lokacin da aka fara, amma yanzu da muga dan rana ya daga, akwai mutane da suke fitowa hoto su zo su kada wannan zabe.
Sunana Muhammadu Falalu Suleiman. Dan nan katin karfe 7:30 mutane suka fito suka fara kafa layi.
Wani zai mamaki yanzu me yasa wannan rumfa ta bambanta da sauran rumfuna?
Mu yanayin fitowar da aka yi, an fito an yi dan gwawo ne saboda ana so ya zama to a zo a kada ƙuri'a.
Halimatu,
na ga shekarun ki sun kusa 100, amma kin zo zaben ki ka zo
yi. Yi kai ƴaƴa da jikoki sama albaraka.
Ba kya ganin a shekarun ki kila za a ce gara ki zauna a gida kin fito zabe?
A ko dai aika ta ina kallo.
Duk da canjin kudin Nigeria da kuma karancin takaddun kudi a hannun mutane, ana ta zargin wasu 'yan siyasa da yin amfani da kudi da kuma abu masarufi dan ganin sun sayi ƙuri'u. Wadake dai wasu masu zaben sun ce su ba su ga lokacin da ake raba waɗannan kuɗaɗe ba.
Sunana Haruna Usman. Cikin abin da muka fuskanta, matsala guda ɗaya ne, shine matsalan da sa wasu suna bada kuɗi cimma wani.
Amma ina ko ga ana bada kuɗi?
Ni na ga waɗanda na magana su suka ce lalle sun an ba su kuɗi, wasu cikin masu bada kuɗin su ma sun ce sun bada kuɗin.
Amma an ce ba cash, ina ake samun kuɗi?
Akwai cash tabbas a hannunsu, wallahi akwai cash a hannunsu. Dan ni kaina nan an kira ni ana son a bani kuɗin, banje na karɓa ba.
Sunana Muhammad Sani. To zabe alhamdulillah yana gudana yanda ya
ya kamata kamar zaben da aka yi wancan karan.
Ana magana cewa da matasa da mata suna dan karban sakon kuɗi.
To mu dai gaskiya ba mu ga wannan ba.
Aisha yako.
To ya aka yi kin zabe?
Na yi zabe mana.
An ce ku mata kamar ana tare ku Allah yi ana ba ku kuɗi gaskiya kin karɓa naki?
Ni gaskiya ban karɓa ba. Wallahi ina za a bani zan amsa da guduma. Ina bani ma wanda zai bani.
A sunana Nuruddin Musa dan gogo. To tsakani ga Allah wannan mata da kake gani sun shiga lungu. Ana dan ba su abin hasafi ne.
Ni abin hasafi.
To da abin da ba za a rasa ba ne taliya ne da dan abubuwan da ba za a rasa ba shine ake dan raba musu na zabe.
To amma kuna sana'ance dokar zabe ba a sayan ƙura'a.
A wannan ba sayan ƙura'a bane. Ba wanda aka canza ma ra'ayi kowa yana zuwa ya zaba abin da yake so ne.
Ya zuwa daren Asabar din nan dai an kammala tattara sakamakon zabe a mafi yawan rumfuna da kuma wasu mazabu. Kuma ana sa ran zuwa yammacin Ladi za a iya fara samun sakamako a matakin ƙananan hukumomi. Isa Lol Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Agaida Isa, to kafin mu je ga wasu rahotanni na musamman masu nasaba da zaben da kuma siyasar Najeriya, bari mu kada birnin Maiduguri fadar jihar Borno. Mu ji yadda shi kuma zababben mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Kashim Shettima ya kada tasa ƙuri'ar da kuma wasu abubuwa masu alaka. Haruna Daudabiu, gare ka.
Zaɓaɓɓen mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Senator Kashim Shettima ya ce zai gudanar da alhaji a dukkanin jihohin da ke tarayyar Najeriya na ganin cewa kowace jiha ta amfana da rawar demokradiyya a ƙasar. Senator Kashim Shettima dai ya bayyana hakan ne a garin Maiduguri a wata hira da ya yi manema labarai jim kaɗan bayan kada ƙuri'arsa a cikin garin Maidugurin. Duk kuma dukkanin al'ummar Najeriya ne suka kada masa ƙuri'a, don haka zai tabbatar cewa kowa da kowa ya san cewa an zaɓe su kuma za su tabbatar da alhaji a cikin al'umma. Senator Kashim Shettima ya ci gaba da bayani yana mai cewa
alhamdulillah duk kurakurin ina ga kamar kun dauki matakan kawo maslaha bisa ga abin da ke addaban su. Yau na je ban yi minti goma ba na jefa ƙuri'a na Burangwa. Ina ganin cewa insha Allah duk a Borno da fadin ƙasan an dauki matakan cewa dai an samu improvement.
Turin kadi ya shekaru 30 da suka gabata jihar Borno ta kuskure samun mataimakin shugaban ƙasa. Kashi wannan karon kai Allah ya baka ka nasara kuma ka sabu wannan mataimakin shugaban ƙasa. Ko ta mutanen jihar Borno za su ga nan gajiya?
Ni zan baka tabbacin cewa insha Allah kowace bangaren arewa, kowace bangaren Najeriya za ta amfana cikin gwamnatin nan. An zabe mu a Borno, amma an zabe mu a ƙasar Kano, an zabe mu a Katsina, an zabe mu a Benue. Ba inda fadin ƙasar nan ba zabe mu ba, har ma ila inda ba zabe mu ba akwai hakkin ai mulki daga Allah ne. Kuma tunda Allah ya ba mu ragamar mulki, insha Allah za mu yi gogoron karfin mu mu yi al'umma adalci.
Ranka da bayan zaben ku da aka yi da kawo ku ga karagan mulki, akwai cece-kuce da aka yi ta yi akan zaben na kamar akwai shi da kuke yi ne bayan rantsar da ku da za ku kawo saboda za ku gudanar da zaɓuɓɓuka karɓuwa a wannan ƙasa?
Malam, gaskiya mutane ba sa son gaskiya ne, ba ta ba ingantaccen zabe kamar yadda aka yi na President Buhari. Ya taɓa faɗuwa a Katsina, amma zaben bana ya faɗi a Katsina. Ashuwaju Bola Ahmed Tinubu ya taɓa faɗuwa a Lagos, ya faɗi a Lagos. Ifeanyi Okowa bai faɗi a Delta ba. Dati Baba Ahmed bai faɗi a Kaduna ba. An yi ingantaccen zabe, su dai su rungumi kadara. Allah ke bada mulki, su zo mu haɗa karfi da karfe a yi bautan ƙasar.
Ana cikin gudanar da wannan zabe ne dai a jiya aka samu tashin wata gobara a cikin kasuwar da ke karamar hukumar biyu a jihar Borno. Da aka ce ba a san musababin wutar ba, wanda a jiya kuma aka sake samun wata gobara a kasuwar Gamboru da ke cikin garin Maiduguri da misalin karfe 2:30 na rana, wanda har yanzu ba a san musababin wannan gobara ba. Tashin waɗannan gobara a kasuwanni dai ta ci na uku a cikin sati uku da ya gabata, musamman ma a wannan jihar na Borno. Haruna Daudabiu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai wasu rahotanni na musamman masu alaka da zaɓuka da siyasar Najeriya. Wani muhimmin rukuni a siyasar Najeriya shine mata 'yan siyasa. Shin da alamar ana dada damawa ana kuma sha tare da matan? Madina Dauda duba mana.
Daga 1999 zuwa yau, kididdiga ta nuna cewa mata 157 ne kawai aka zaba a cikin ƴan majalisar ƙasa 469, wato sanatoci 38 da ƴan majalisar wakilai 119. Sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar 25 ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. A cikin mata 92 da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu, uku ne kawai suka samu nasara. Su ne Ireti Hibba Kingibe ta jam'iyyar Labour a Abuja da Idiyat Adebule ta APC daga gundumar Lagos ta yamma, sai Ipalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Rivers ta yamma. Wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109. Sannan daga cikin 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma 15 ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar kwatowa ɗan uwanta ƴanci, Madam Ene Ede, ta ce idan har aka tsaya a haka, to gaskiya mata sun ci baya a siyasar ƙasar, domin yawansu a majalisar dattawa ya ragu daga mata 8 zuwa 3.
Yanzu mun yi gaba da mun daga kafa sau 10 mun ce mun yi gaba. Na gan yanzu abin da ya zama kuma kaman 50 da kuma mun yi mun koma baya. Ba wani cin gaba a ce a Senate gaba daya. Ma'aidaba mata 8 kawai a za gan cewa yanzu mata da muke da shi guda 3 ne kawai, dan 3 din kuma dukan su sabon zuwa ne.
To ganin cewa Ireti Hibba Kingibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zabe inda ta zama sanata a birnin tarayyar Najeriya, ko menene za ta ce a game da wannan zaben? Ga bayanin da ta yi mana.
Ban ce kawai a mara kowane mace baya ba, wanda suka gan ya cancanta a je a mara mata baya. Sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara 20 a National Assembly, ni ban ga abin da ya yi mana ba, kuma duka FCT ma sun gaji. Saboda haka garin neman canji, ni ne na canji din, don sauran biyu an taɓa zaɓensu, waɗansu so da yawa, ɗayan at least ya tafi National Assembly so ɗaya mai yi mana. Ai babu, so ni ne fuskan canji din. In ana son mutum fatin bai hana su. A gani na wannan karo sama gama mata, za a samu mata a cikin gwamnati, dole sai mata sun mara ma mata baya a wannan zaɓe da muka shiga.
Amma ga Khadija Abdullahi Iya, wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja, ta ce duk da kokari da ƴan jihar musamman ma mata suka yi na mara mata baya, akwai kalubale da ta fuskanta.
Kalubalen na da yawa, wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba. Wannan ba problem bane, da issue bane, tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza, suna son mace ta zo ta yi shugabanci, su ma suna so su tsaya, sun tsaya tsayin daka. Wani kalubalen kuma da ake magana is kowace mace da ta fito a nan na ƴar takara sai da ta yi maganan kuɗi, amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya. So kalubalen da muke da shi kenan.
Ita kuwa shugabar kungiyar mata ƴan jaridu ta ƙasa, Madam Ladi Bala, ta nuna cewa jam'iyyu a Najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata.
Musulun mata harkar siyasa na nan suna nan da yawa. Suna nan da yawa. Daya musulun mata siyasa Najeriya yadda aka tsara ta, ko kuwa yadda take a ƙasa yau, siyasa Najeriya tana bukatar kuɗi fiye da yadda kake tunani. Kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin cito ba ne, ba wai kuɗi ma sana'a ba. Kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa, ka shiga siyasa, ka ci zaɓe a Najeriya, sai kana da shi. Amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi ba ne, amma a ƙasa harkan kuɗi ne. A party level ma kamin ki samu ticket, ki ji kudaden da mutane ka siya ticket da shi, miliyan 100 party ta siya da ticket. Ko an ce ma, aka ce ma mata nasu kyauta ne, to ai ba form ne kadai iya tafiyan ba. A kyauta in ka samu form din ka siya, kina wani kudi ne zaka ba delegate su zabe ka, har ka zama kai ne zaka dauke zaka saya takara a wannan party. Kin gani ko an ba mace form free? Delegates a Nigeria da kudi ake siye su.
An samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai, amma ya zuwa yanzu mata 15 ne suka samu nasara. APC tana da mata 8, PDP tana da mata 4, jam'iyyar Labour tana da guda 1, haka jam'iyyar ABGA da kuma jam'iyyar YPP. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina. Wani babban lamari a siyasar Najeriya ta yanzu kuma shine dauki dora da siyasar Ubangida. Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana rahoto akai.
A Najeriya siyasar Ubangida na tasiri matuƙa ga sha'anin zabe musamman ma a yayin fidda gwani. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano na cewa
in zaka iya tunawa tun jamhuriya ta farko a Najeriya zuwa jamhuriya ta biyu, idan aka ce Malam Aminu Kano yayi magana da dan Nefu zai bi. Idan aka ce Sardaunan Sokoto yayi magana da dan MPC ko Zebi, to waɗannan yayin gida ne na siyasa, amma sun tafi da ita bisa aƙida da kaman wato jagorori ne, jagoranci ne. Amma yanzu iyayen gidan siyasa abinda aka san su da shi shine karɓar kuɗin hannun mutum su ba shi abinda bai cancanta ba, su tsaye da wanda bai cancanta ba takara, su cire wanda ya cancanta, su dagula al'amura, su janwo siyasa ta zama mai tsada saboda gwargwadin kuɗinka, gwargwadin shagalinka.
To amma a cewar sanata Mas'udu El Jibril Dogwa, tsohon wakilin mazaɓar Kano ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya, gwamnonin ƙasar su ne tushen matsalar siyasar Ubangida a ƙasar.
Wai shin kai yanzu a Najeriya idan aka yi magana Ubangida, akwai wadda yake da Ubangida ba gwamnan yanzu ko kuma gwamnan da ko kuma gwamnan da ya fara yi ba? Ai magana kake gwamnonin Najeriya duk matsalar da muka samu muka yi ga a cikin demokradiyyar mu ta Najeriya su ne suka hana majalisu tafiyar da al'amuran su yadda ya dace, su suka hana tafiyar da shugabannin ƙananan hukumomi tafiyar da al'amuran su yadda ya dace, su ne suka kawar da aƙidar a aikowa da ƙananan hukumomi kuɗin su aikin su.
Shugaban ƙasa
shi ma ba gwamnonin suke juya shi ba, saboda ka gwamnoni su ne tushen siyasa ta iyayen gida.
Wataƙila hakan ce ta sanya masana kimiyyar siyasa ke cewa akwai alaƙa ta ƙuddaƙu tsakanin siyasar Ubangida da siyasar kuɗi, wadda kan rikiɗe ta haifar da yanayi na amfani da kayayyakin masarufi domin jan hankalin masu zaɓe. Sai dai ana ci gaba da muhawara a tsakanin manazarta cewa tayo sauya fasalin wasu daga cikin takardun kuɗin Najeriya ka iya tasiri ta wannan fuska. Amma Dr. Dukawa na cewa
labaran da muke samu shine an sun riga sun tanadi wasu kayayyaki kaman atamfofi, kaman wasu kayan abinci da makamantansu, wanda watakila za a yi amfani da su a madadin kuɗi. Amma dai tunda babu kuɗin, ruwan kuɗin, to za a samu sauki akan zaben da ya gabata a baya, ko kuma dabarar da ake yanzu dab da zaben a ce za a yi empowerment, shi ma wannan kaga za ka iya fahimtar sa a matsayin nau'i na cewar dabarun sayan ƙuri'a ne.
Masana ilimin kimiyyar siyasa dai sun ce sayan ƙuri'a a ƙarƙashin tsarin siyasar Ubangida yana nufin tafka magudin zaɓe. Shin ko gwamnoni kan taka rawa a wannan?
Wai ba cinya ba kafa baya. Su waye suke da kuɗin? Su waye suke da hanyar kuɗin? Gwamnonin nan kamar dai da nake faɗi, su ne suke da madafu na iko, su ne suke da madafu akan asusun da ya mallaki harkokin jama'a. Saboda haka tafiyar da siyasa ta kuɗi ba za ma ka iya kaucewa da cewa gwamnonin nan su ne suka assasa ta ba.
Tidai hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ƙirƙiro da na'urar VBAS na daga cikin matakan da ta ɗauka domin kawar da magudin zaɓe a ƙasar.
Siyasa abu ne na jin ra'ayin jama'a, kuma siyasa abu ne wanda za a bar wa jama'a zaɓi, saboda jama'a suke zaɓen shugabanni ta hanyar jam'iyyun siyasa. Siyasa ka faɗi ra'ayinka ne, wanda ya faɗi nasa, amma alƙalan da su yi kunci a ƙarshe shi ne jami'an ƙasa ranar zaɓe.
Farfesa Mahmud Yakubu kenan shugaban hukumar zaɓen Najeriya INEC. Baya ga haka su ma 'yan ƙasar na bayyana abubuwan da suke fatan za su daƙile yunƙurin magudin zaɓe a bana.
Sunana Tasiya Ahmad Ali. Wannan canjin kuɗi da aka yi da kaɗa ƙuri'a, in an zo za a ba ka kuɗi a canja ma a yi magudin zaɓe, in Allah ya mana sa karan wannan karan ya zo ƙarshe.
Sunana Suratul Musali. Insha Allah ne ranar zaɓe, yadda nake da ra'ayina in zai da filin zaɓe babu wanda zai isa canza ra'ayina, in je in zaɓa abin da nake so, kuma idan na zaɓa zan yi addu'a Allah ya sa abin da na zaɓa ya zama alkhairi.
Sunana Sufwan Alhassan Ɗanbare. A to ni a gaske da zan yi domin daƙile magudin zaɓe a ɓangare na, ni a kan kaina zan yi zaɓe ba tare da an bani kuɗi na karɓa, kuma ko da an bani na karɓa zan zaɓi ra'ayina.
Sunana Mamlatu Ibrahim Abubakar.
idan na je yin zabe ina yin abin da ya kawo ni.
Sunana Abdulhakim. To ni a bayinta ta talauci ma yana kawo amma kuma masu bada kuɗin a siya din ma su ma an dai shari'a labe bai kamata ma su ma su bada kuɗin ba.
Sakamakon wannan zaben dai shine zai tabbatar da sauyin da ƴan Najeriya ke fatan gani a tsarin zaben kasar da kuma tasirin matakan da hukumar INEC ta bullo da su. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi, ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jiran kamar da Jabi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da shirye-shirye masu ƙayatarwa game da yadda ake kan jiran sakamakon zaɓukan na Najeriya a matakin jihohi. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Salaman Abu sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.